حقك.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 18 ga watan Yuli na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar da cewa shugaba Joe Biden ya kamu da cutar COVID-19. Jam'iyyar Republican ta Amurka ta maido da wasu 'yan jam'iyyar abokan gaban Donald Trump guri daya a babban taron ta na fidda dan takarar shugabancin kasar a Milwaukee. 'Yan Democrat na shirin yin wani taro ta yanar gizo domin kada ƙuri'a a hukumance kan tsaye da shugaba Biden zama dan takarar shugabancin kasa.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa biyo bayan matakin tsige sanata Muhammad Ali Ndume da majalisar dattawan Najeriya ta yi saboda yadda ya cicciki gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu a kwanan nan, masu sharhi na ci gaba da tofa albarkacin bakin sa akan batun.
A gaskiya a tsarin siyasar da ake bi a Najeriya kuskure ne a ce jam'iyya za ta bawa majalisa umarni. Jam'iyya aikin ta ya fita allaka akan tantance 'yan takara da fito da su da kuma taimakawa wanda aka zaba a yakin neman zabe.
Dr. Faruk Bibi Faruk kenan kwararre a fannin siyasa da diplomasiyar kasa da kasa, za ku ji karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji hira da Samuel Inuwa Zalanga, masanin harkokin siyasa dan Najeriya mazaunan Amurka, akan babban taron jam'iyyar Republican da ke gudana. Sannan za mu kawo muku shirin domin iyali wanda zai kawo muku ci gaban tattaunawa akan hanyoyin shawo kan matsalar shan miyagun kwayoyi musamman a arewacin Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar cikin wata sanarwa cewa shugaba Joe Biden ya kamu da cutar COVID-19 a ranar Laraban nan, jin kadan bayan ya soke gabatar da jawabi a Las Vegas inda ya shirya zai janyo hankalin Latinos masu kada ƙuri'a. Shugaban mai shekaru 81 a duniya ya kamu da cutar ne kafin taron shi na farko a Las Vegas a ran Laraba, inda ya nuna kananan alamun kamuwa da cutar, cewa jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar White House Jean Pierre cikin wata sanarwa. Ta ƙara da cewa shugaban ya karɓi rigakafin cutar har ma da ƙari, zai kuma koma gidan shi da ke Redwood, Delaware, inda zai kasance a kaɗaice. Jean ta ce fadar White House za ta ci gaba da sanar da halin da shugaban ke ciki a yayin da yake ci gaba da gudanar da daukacin ayyukan ofishinsa inda yake a kaɗaicen. Jam'iyyar Republican ta Amurka ta maido da wasu 'yan jam'iyyar abokan gaban Donald Trump ga haskawa a dare na biyu a babban taron ta na fidda dan takarar shugabancin kasar a Milwaukee. Taken ranar ta biyu na babban taron jam'iyyar ta Republican a hukumance shine sake maido da aminci a Amurka. Waɗanda ba sa ga maciji da Donald Trump a baya a yayin taron zaben fidda gwanin na bana sun rika gabatar da sakonnin haɗin kai ɗaya bayan ɗaya. Tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ta Republican Vivek Ramaswamy,
if you want to seal the border, vote Trump.
Yace idan kana son kulle kan iyaka to ka zaɓi Trump, idan kana son maido da doka da bin oda kuma ka zaɓi Trump. Baya ga ɗan kasuwa Vivek Ramaswamy, ita ma tsohuwar gwamnatin South Carolina Nikki Haley, tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta Republican, ta ajiye duk wasu bambance-bambancen manufofinta na baya tsakaninta da tsohon shugaban ƙasar, inda ta ce,
I'll start by making one thing perfectly clear. Donald Trump has.
Zan fara da fayyace wani abu guda, shine cewa Donald Trump na da cikakken goyon bayana. Sauran abokan takarar Trump din a babban taron jam'iyyar na bana da na can baya da suka yi jawabi a wurin sun hada da Senator Texas Ted Cruz, Marco Rubio na Florida, tsohon sakataren hukumar gidaje Ben Carson, da gwamnan Florida don wato Ron DeSantis, inda Ron DeSantis din ya ce,
My fellow Republicans, let's send Joe Biden back to his basement
na 'yan Republican, ku zo mu baida Biden zuwa gida, sannan mu maida Donald Trump zuwa fadar White House. 'Yan Democrat na shirin yin wani taro ta yanar gizo domin kada ƙuri'a a hukumance kan tsaye da shugaba Biden zama ɗan takararsa na farko a watan Agusta, inda suka yanke shawarar dogewa akan hakan kafin babban taron jam'iyyar da za a yi nan da makonni biyu. Hakan na faruwa ne duk wadda kiraye-kirayen da wasu 'yan jam'iyyar ke yi ga shugaba Biden na ya jaye daga takarar shugabancin ƙasar. Daga cikin na baya-bayan nan shine dan majalisar wakilai Adam Schiff na California, wani babban hannun dama Nancy Pelosi wanda ke takarar kujerar sanata. A ranar Juma'a, kwamitin dokokin babban taron ƙasa na jam'iyyar zai yi taro domin tattauna batun. A sanar da hakan ne cikin wata wasiƙa da aka aiki wa mambobin kwamitin a ranar Laraba. Wasiƙar ta ce ba za a kada ƙuri'ar ta yanar gizo ba kafin ranar 1 ga watan Agusta, to amma jam'iyyar ta sha alwashin kada ƙuri'ar kafin ranar 7 ga watan Agusta. Za a gudanar da babban taron na Democrat ɗin a ranakun 19-22 ga watan Agusta a Chicago. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan Hawwa Sharif za ta dawo da ƙarashin labaran duniya, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ƙasa da mako guda da Sanata Muhammad Ali Indume ya caccaki yadda gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ke gudanar da al'amuranta. Majalisar dattawa ta bi umarnin jam'iyyar APC ta tsige shi daga mukamin babban mai tsawatarwa tare da maye gurbinsa da Sanata Tahir Mangunu. Amma manazarta da ƙwararru a fannin shari'a na ganin matakin majalisar bai yi daidai ba. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana akan batun.
Matakin tsige Muhammad Ali Indume daga mukamin mai tsawatarwa ya biyo bayan wata wasiƙa ne da ke ɗauke da sa hannun shugabannin jam'iyyar APC na ƙasa Abdullahi Umar Ganduje da sakataren jam'iyyar Barista Jibola Bashiru.
To express our displeasure, our outrage and our deep disappointment.
Anan shugaban majalisar dattawa Goswill Abadio ne ke karanta wasiƙar, inda ya ce jam'iyya ba ta ji daɗin bayanan Sanata Ali Indume da ya yi a gidan talabijin na Arise mai zaman kanta ba, ganin cewa yana ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar APC. Abadio ya ce jam'iyya ta nemi majalisa ta ladabtar da Indume, ta ba Indume dama ya fice daga jam'iyyar APC ya koma kowace jam'iyya. To sai dai Farfesa Ɗahiru Muhammad Sani na tsangayar nazarin aikin lauya a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya ce majalisa ba ta daidai ba wajen tsige Ali Indume.
Idan aka kalli abin a dokance, sashi na 39 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba kowane ɗan Najeriya dama ta bayyana ra'ayinsa da abin da yake faruwa a gwamnatance, ko kuma ga ra'ayi ma duk abin da ya shafi rayuwarsa. Wanda yake ina kautata san cewa wannan dama ita ce Sanata Ali Indume ya amfani da ita ya waɗancan kalamai, wanda yake kamata idan jam'iyyar APC tana ganin abin da ya bai kyauta mata ba, ko kuma ya ci zarafin gwamnatin babban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, kamata ya ta bashi wacce dama ta faya yarin ya zo ya kare kansa kafin sannan ita ɗauki matakin hukuntawa kan shi. Amma ta kuma koma ta ce sai a cire shi a makamin shi na majalisa, baya hurumin jam'iyya bane. Jam'iyya yayi malafi ko kuma majalisa yayi malafi? Idan majalisa yayi malafi, to dole ne a bi dokoki, abin da suke ce rules of the Senate, a bi dokokin Senate mai doka ta ce. Kuma idan sanata yayi ma majalisa laifi,
shi kuwa ƙwararre a fannin siyasa da diplomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya tsokaci cewa
a gaskiya a tsarin siyasar da ake bi a Najeriya kuskure ne a ce jam'iyya za ta ba wa majalisa ko kuma bangaren zartarwa ko kuma bangaren shari'a umarni. Tabbacin shine cewa ita tsarin da muke bi na shugaba mai cikakken iko, jam'iyya aikinta ya fi ta'allaka akan tantance 'yan takara da fito da su da kuma taimakawa wanda aka zaba a yakin neman zaɓe, amma ba ta da hurumi akan ba da umarni a yanda za a tafiyar da gwamnati, sai dai ta ba da shawara. To kama wannan yanzu da ta ce a cire shi, ni a fahimta ta a gaskiya hudawa su 'yan jam'iyyar ko kuma zan ce mutanen gwamnatin Tinubu suka gaji ni, saboda a lokacin da suka tasan mawulakanta Sanata Dulningi, wato a wannan lokacin sun gwada kuma sun ga cewa kan manya-manyan sanatocin da ake tunanin suna da mutunci, musamman 'yan arewa a rarrabe yake a tsaye suke, to ba tsada ba ne da su a sun faɗi ba nauyi, sun yi wannan wulakancin ba abin da ya biyo baya. To to yanzu ina ganin duk wani wanda yake zata cewa yana da wata ƴar martaba ko girma a idan gwamnatin nan dan ya fito ko daga arewa ko kuma yana ganin ya dade a cikin majalisa za su iya taka shi kuma sun san suna ganin za su kwana lafiya.
Senator Allen Dume bai zo majalisar ba a lokacin da aka dauki matakin tsige shi. Na yi kokarin samun sa ta wayar hannu amma kokari na ya ci tura. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashin labaran duniya.
Jami'an lafiya sun ce hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama a ranar Laraba ya kashe Falastinawa akalla tara a tsakiyar zirin Gaza. Daya daga cikin harin ta sama ya afka ne akan wani gida a Al-Zawda inda mutane takwas suka rasa ransu. Wani harin kuma ya fada kan sansanin an gudun hijira na Nusayrat inda mutum guda ya rasu. Jami'ai sun ce wani harin ta sama da Isra'ila ta kai akan sansanin kwana guda kafin wannan ya kashe mutane 23. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hari kan wurare 25 a yankin zirin Gaza a cikin kwana guda da ya shige. A halin yanzu kuma wani harin na daban da Isra'ila ta kai a jiya Laraba ya kashe mutane 2 a Rafa, cewar jami'an kiwon lafiya a yankin. Mazauna yankin sun bayyana cewa harin tankokin Isra'ila ya lalata gomman gidaje a arewacin birnin. Dakarun Amurka da ke gaba ta tsakiya sun fara hango abubuwan damuwa da ke bullowa game da kungiyar masu fafutukar kafa kasar Musulunci da alamu ke nuna suna amfani da sabon yanayin zaman lafiyan da aka samu domin gasawa sassan Iraki da Siriya gujiya a hannu. Kungiyar da aka sani da IS ko ISIS ta dauki alhakin kai hare-hare 153 a sassan kasashen biyu tsakanin watan Janairu da Yunin bana, cewar wata sanarwa da dakarun tsakiya na rundunar suka fitar a jiya Laraba. Sanarwar ta yi gargadin cewa kungiyar ta ISIS ta dauki hanyar kusan rubanya adadin hare-haren da ta yi ikirarin kaiwa a shekarar 2023. Karin hare-haren ya nuna ISIS na yunkurin sake tsayawa akan diga-diganta bayan shafa shekaru cikin rauni. Nazari na baya-bayanan da CENTCOM ta gudanar ya ankarar da cewa ayyukan kungiyar ta ISIS sun fara nuna samun wurin zama da karfin gwiwa fara tsara yadda za su kai hare-hare da ya zarce iyakokin Siriya da Iraki.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake lekawa bangaren rahotanninmu. Yayin da jam'iyyar Republican ke gudanar da babban taron ta a birnin Milwaukee da ke jihar Wisconsin, masu sharhi kan harkokin siyasa na mai da hankali akan manyan batutuwan da aka tabo a jawaban da aka gabatar a wurin taron, ciki har da na J.D. Vance wanda Trump ya zaba a matsayin mataimakinsa a takarar shugaban kasa. Na tuntuɓi mai sharhi kan harkokin siyasa Dr. Samuel Inwazalanga, dan Najeriya mazaunin nan Amurka, akan abubuwan da aka mai da hankali akan su musamman a rana ta uku a taron. Ga abin da ya ce.
Akwai abubuwa da yawa da aka jaddada. Wani abu na farko shine mutane da yawa sun nuna kyawawan halin shi shugaban kasa na da, wato Donald Trump kenan. An nuna zancen haɗin kai da ya kawo, an nuna zancen cewa shi mai arziki ne, ya shiga siyasa ba don neman kuɗi ba ne, amma ya shiga don kawo haɗin kan jama'a ne. Eh kenan. Wani abin da kuma aka jaddada sosai-sosai shine yancin 'yan kasa su faɗi ra'ayinsu. Wato ɗan ƙasa yana da yanci ya faɗi koma menene ra'ayinsa. Wani abu kuma da aka jaddada shine cewa jam'iyyar tarungumi jari hujja, wato zancen kasuwanci kenan. Amma duk da haka in mutum ya zauna ya duba shi ma wannan akwai wani ɗan damuwa a ciki. To amma dai sun jaddada wannan.
To ban tari numfashinka ba Dr. Ka ambaci mutane da yawa, koko in ce waɗanda suka gabatar da jawabai sun bayyana halayen Trump musamman akan haɗin kai. Haɗin kai ta fannin jam'iyyar su koko haɗin kan ƙasa?
Su yadda suke nufi, yadda suka faɗa, musamman ma kamar shi wanda aka zaɓe shi ya zama mataimakin shugaban ƙasar, sunansa J.D. Vance. Kuma a cikin jawaban da aka yi yau, jawabinsa shine zai zama babban jawabi, domin na ɗaya shi kamar matashi ne don shekararsa 39 ne. To amma ni abinda nake kokari in bayyana ma wanda yake sauraro a nan, kuma ba wai ina faɗa haka don saboda wannan jami'iyar Republican ne yasa nake faɗa haka ba, ko ma da kowace jami'iya ma za a iya wannan magana akan cewa idan ɗan siyasa ya yi magana ba wai kurun duk abin da ya faɗa kurun sai ka dade shi ba, dole ne ka je ka yi ƙididdiga ka bincika shin wannan abin gaskiya ne ko kuma wannan ba abin gaskiya ba ne. In ba haka ba sai mutum ya zama kamar wani ɗan yaro ne, duk abin da aka gaya masa kurun sai ya saurara ya ce to shi kenan, domin wannan mutum ya sa kaya mai daraja kuma ya yi magana shi kenan duk abin da ya faɗa ya kamata in yi dade shi. To amma bai kamata ya zama haka ba, domin kin akwai lokacin da shi JD Vance ya tsigale shi shugaban ƙasa na da Donald Trump. To idan zamu gina ƙasa dole ne idan mutum ya yi magana, idan maganan da ya faɗa ya kamata maganan ya zama akwai sahihiyar gaskiya a ciki. To amma idan za a zauna ko a majalisa ne ko kuma a shugabanci a wani abu mutane su yi magana amma kuma kamar maganan ba su sahihiyar gaskiya, yau mutum ya faɗa haka gobe kurun sai ka ji ya ji ya faɗi wani magana kuma daban, to kaga ƙasa ba za ta ci gaba ba kuma ba za a iya kawo zumunta a ƙasa ba.
So me kake gani ya kawo wannan sauyin? Na ambaci hakan ne ba wai kuma akan siyasar Amurka kadai ba, kusan siyasar kasashe da yawa abin da ke faruwa kenan.
Wato babban abin da ya kawo wannan shine idan mutum yana neman abin da zai biya masa bukata kuma shi yasa a gaba sosai sosai, zai manta da zancen adalci, zai manta da zancen sahihiyar gaskiya, domin kurun yana nema ya sami abin da yake nema ne, wato kamar mukami ko wani abu hakan nan. Zaki ga wani koda ya ga abin da ana yi ba daidai ba sai ya shiru, domin yana ga idan ya yi magana ya kushe ran mutane zai ɓaci ba wai sai a ce to kai za mu sallame ka ko kuma ba ma son ka ko wani abin hakan nan. To shi yasa in mutum ya zauna ya duba wannan shine babban damuwa da demokradiyya.
To ya kake ganin jawaban da aka gabatar wurin taron musamman a rana ta uku suka sami karbuwa ga wakilan zabe ko kuma sauran jama'a ma dai baki daya?
Wato wannan yana da muhimmanci sosai sosai, sau da yawa idan mutum ya binciki rayuwar nazarin rayuwar in ya yi nazarin rayuwar dan adam, idan mutum ya ji wani magana ko zai yadda da maganan ko ba zai yadda da maganan ba, sau da yawa ba wai abinda aka faɗa ba ne kurun zai sa ko mutum zai yadda da shi ko ba zai yadda da shi ba. Amma matsalan rayuwa da mutumin da ya saurari maganan yake ciki yana ɗaya daga cikin abinda zai sa ko mutum ya ji daɗin maganan ko kuma ba zai ji daɗin maganan ba.
To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na duka,
zamani ne yazo mana da wannan mummunan al'ada
tun zarafi da ake wa mata a gidajen aure, yana cikin abubuwa da yake jawowa mata suke ta gayyara suke shiga damuwa.
Zamantakewar aure in babu hakuri babu dauriya babu cijewa babu gani da kau da kai babu ji da kaman baka ji ba akwai matsala.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da haska fitila kan karuwar shan miyagun kwayoyi a tsakanin matan aure da zaurawa a arewacin Najeriya. A yau bakin da muka gayyata sun buga kusa kan masababin wannan matsala da kuma hanyar shawo kanta. Ga jagorar tattaunawar Madina Dauda da bakin namu da suka hada da Dr. Zara Yusuf Adama Turu jihar Yobe da Hajiya Aisha Muhammad ya kasai a Kano Dabo da kuma magidanci Abdullahi Umar Kwarbai a birnin tarayya Abuja.
Zamani ne yazo mana da wannan mummunan al'ada, because yanda malam yake magana malam Abdullahi iyayen mu ma kaka ma kwata-kwata ma ka kasu kusa da wannan
abu, san wani abu kwaya
ba, san wani abu kwaya ba, amma wannan zamanin da muka shigo ni ina mamaki ma waye kikiro ci an ka sha siro zaka yi bacci har ka tafi wata nayi. I begin to imagine ta ina abin ya kullo, kin gane har mutane su gane magungunan tari.
Ai ana cewa maganin nan doctor sai ki shiga al'amarin, ai ana cewa magani na kawo saukin ciwo ne, kuma yanzu ya zama na maye.
To ai dama asalin sinadarin magani da ake hadawa din ya danganta da ciwo, kowane ciwo da akwai abin da ake saka mishi sinadarin da zai je aiki a sauki. So amma kowane abu too much of everything vaccine is bad aka ce akwai adverse effect akwai side effect na kowane irin magani duk dadin magani duk saukin magani akwai wayannan so wayannan inda aka kayyade a shashi din idan aka wuce ai likitan ma za su rubuta in pharmacy akan cewa ai gashi company da suka yi magani za su ce idan aka yi kaza in aka wuce kaza ga kaidan shi idan aka wuce kaida kaza gashi to wannan ilimin sanin cewa ga kaidan dan an wuce zai kawo kaza sai wasu kuma suka yi amfani da shi ta wani mummuna hanya because sun riga sun fahimta ilimin nan shi yasa suka fahimta akan cewa okay tunda abin haka ne it means kenan idan mutum zai hana kaza idan ya dauke maka hankali an ce ai yana bugar da mutum idan ka sha ya wuce lokaci adadi kaza zai bugar da kai to bugarwan ne kuma shi nake so a wannan lokacin kuma kamar yanda muka yi magana da gaske ne cin zarafi da ake wa mata
a gidajen
aure yana cikin abubuwa da yake jawo wa mata suke tagayyara suke shiga damuwa kamar irin ki irin su Aisha already mu mata ne waɗanda already za mu ce mun dan samu wani ci gaba a cikin rayuwar mu bayan da mun yi amfani da ilimi ya muna amfani zai wahala a ce mu fada cikin wannan hali amma yanzu mun to mace ne na farko babu ilimin addini babu ilimin boko babu ilimin zamantakewa to zo ta fada cikin kwaya to kin ga al'amarin babu kyau kuma yanzu ya zaman to maza sun manta da wannan hakki na kansu na cewa dole ne fa su ba wa mace ilimi kullun namiji ka tambaye shi zai miji ya tafi nema zamantakewa na cikin gida bai zauna ma ya fahimci waye ba su taba zama suka fahimci juna wani irin ma zama za su yi ba an bar mata tarbiyyar ƴaƴan nan suka samu matsala sai ya dauka gaba ɗaya kawai tarbiyyar nata ne ita kadai shi bai san akan cewa yana da hannu wajen tarbiyyar ba sai sun lalace sai ya daura mata laifi a ce ai ke kika su ta bata musu tarbiyya to wannan bakin cikin kunci ta rasa yanda za ta yi daranta kamar yanda ta faɗa wata
ma ba za ta je wani guri tana neman sauki ba
amma inda za ta mace wai ba za ta iya fitar da magana ta faɗi matsalan da yake damun ta ba addini bane al'ada ne duk da ni ba malama bace amma na san al'ada ne a ce yau kana da kunci a ranka a ce a hana ka ka gaya wa kowa an san zaka gaya wa Allah wannan abu ne wanda kowane bawa wannan kuma shi yana sani duk kowane matsala ya kawo maganin sa akwai mutanen kirki da zaka zauna da su zaka yi mu'amala da su a cikin al'umma wanda zasu kawo maka masala a cikin damuwanka amma sai aka ce a'a an ce fa wannan al'amari kar ma ka faɗa ban kowa to a ce mace ne miji yana cin zarafin ta ko kuwa akwai mata wanda za su siga ya miki akan cewa mijin su yana neman su ta baya ko wani abu ne wanda a addinin ma haramun ne amma saboda al'ada ta ce kar su yi magana ba za su iya magana ba because ba su ma san wani irin abu ne ya kamata a ce su faɗa wani abu ne ya kamata kar su faɗa ba an ce su je su yi zaman aure su yi biyayya saboda ba su da ilimin addini ba su da ilimin zamani ba su san ma akan cewa zamantakewa babu kuma an ce kar ki yadda ki faɗa ki ta zama a cikin gida saboda ba a so ki faɗi wani matsala na gidan auren ki saboda an ce al'amarin aure sirru ne tsakanin mata da miji to ta ya za ta yi daranta
Alhaji Abdullahi laifi ya dawo kanku mazaje wanda ya kamata ku ne za ku duba kai yanzu ka ce rashin ilimi me kake yi wajen wayar da kawunan ƴaƴanka da jikoki waɗanda already ka riga ka ba da su aure na cewa ya kamata su fahimci wani abu a zamantakewa
bari mu bada wani misali wanda ya faru ranar asabar din nan muka daura matiyarmu dan diyar makwabcina ne aboki na ne amini na ne abu ka daura yan shi abinda muka tattauna da shi muka ce mata to na farko wannan da ke kira judal muka ce to
waya
na ce kaga akwai kawayen ta ciki kawayen nan kila makaranta ya hada su bata san tarbiyyar su ba har ta je ta shekara 4 ko 5 da su a makaranta har Allah ya so ta gama to dole akwai kuma mazaje a ciki abokan aiki abokan karatu da sauransu dole akwai su saboda amma yanzu kuma aure ya zo so in ana son a kyautata al'amarin ba tare da an samu matsala ba nan gaba dole mu mutukan hanci misali nake bayarwa
ita yarinya ce kadai kuke wannan
sai amma misali nace ai na baki misali ne ai mutsayi ne aikin cikin tambaye da muke ne shine ba da misali muka dauka cewa lallai ta sai wani sim card din kamar misali wazam ɗaya ne daga cikin matakan da muka ɗauka akwai matakai da yawa lokaci ba zai ba mu dama ba amma ai ce a faɗi ba wazam sai ta buɗe sabon wazam group ɗinta amin wazam contact ɗinta ta san wanda yake haramiyanta ta san waɗanda ya cancanta ta sa a ciki kuma ba wai mun ji mun ce ki sa wani ki dawa ba amma mun gaya mata cewa sai ta yi tunani ai saboda me saboda mun ba ta tarbiyya na ilimi mun ba ta tarbiyya a ƙarƙashin duk wanda ka ba ilimi akwai tarbiyya a ƙarƙashin ilimi saboda haka da zamantakewa da ilimi da koyon sana'a da sauransu duk ilimi ne saboda haka mun ga mata wannan da wasu abubuwa da yawa mun ga mata domin shine shedanin farko da zai iya hada rigima har gwani aga kuma kin sa kin zanzaman ta koyan aure in babu hakuri babu dauriya babu cijewa babu gani da kauda kai babu ji da kaman baka ji ba akwai matsala da duk abin da kace zaka yi ta na don sai ka ga matarka da kanin ubanta ka dauka cewa sauraren ta ne eh kware kwa an ta irin wannan matsala saboda me babu yadda tsakanin miji da mata ta kai shi da kanwan diyar abokin shi ta yanke hukunci kuma negative way ma'ana ba wai ta mishi fatan abin alheri bane abin siya ta kawo nan take kuma dalili ya kawo a wannan abin
to mazan ba a su
irin wato abin da nake nufi anan shine abubuwan sun riga fa sun kai wani
matsayi
yawa dalili abin mun yi saki
Eh matan za su sha wasu ma suna da jayen mazan su su bi su sha
kware kuwa wasu ma haida su ake wasu ma su zai su ya bata dama shi ma akan dama haka suka da juna
to
eh kware
a wurin sha
kuma kin san yanzu cewa akwai duk garuruwan nan biranen nan musamman birane inda Allah abin bai kai karkara ba shine kaga cewa wai gurum na matan aure suna da irin wayannan wurare da suke zuwa suke shaye-shaye
a boye
to ba mace za ta zo tefakin din babban motar da ta shiga wannan shagon ka kuma ka ga cewa abin da za ta dauko ba wai sai an gaya maka ba abubuwan da zaka ta dauka a cikin shelf na shago din kankanta kai ma ba sai an gaya maka cewa wannan ga irin ta ba shi ta yarinyar da take faran shagon ko yarinyar da a gaban su za a yi ai so ma'anan wato abubuwan ne sun na marga Allah ya ji kansu zagin ba ya ce sani bakin zo ya ce abin da ya zama chocolate duk abin ya rude a udu an rasa mai tada wani ana ta rudu a cikin ƙungiyar ki iya jina ba kwanan nan da kuma yan shekarun baya muke jin labarin tsohon gwamnan jihar Kano yake ce ya je ya ga inda ake auna tramol a jihar Kano
auna
ake da mudu kamar tiya da kasan ana sai da tsaba ta ya za a zauna lafiya kuma ki ji matsalar kije matsala inda ke jilalacewan kamar tafiya manyan masu kudin da suke sa ake so wannan din amma dillalan musulmai ne yan Najeriya manyan mutane duk wanda kin ka shiga masallaci so za su ci a gyara sako bayan ya bata sako mu al'umma
ko kudin kudi ne ko son zuciya ne ko me
jahilci rashin sanin ma danja din yin wannan abin
to madalla duk da yake baki namu suna da sauran bayani tilas mu jabirki kan wannan batu sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin muna godiya ga bakin namu yan fafatuka Dr. Zara Yusuf da Aisha Muhammad Yakasai da kuma Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai da suka samu damar shiga shirin sai wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar da kuma Dadi Balawe daidai da sautin shirin amma da su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet viewerhausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza ba
madalla a gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
to a takaice fadar gwamnatin Amurka ta sanar cikin wata sanarwa cewa shugaba Joe Biden ya kamu da cutar COVID-19 a ranar Laraban nan jin kadan bayan ya soke gabatar da jawabi a Las Vegas inda ya shirya zai janyo hankalin Latinos masu kada kura'a shugaban mai shekaru 81 a duniya ya kamu da cutar ne kafin taron shi na farko a Las Vegas a ranar Laraban
jama'a masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 1:28 na safe to anan kuma muka kawo karshen shirin mu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin a madadin Hawwa Sharif da ta gabatar da shirin ta taya na karanto labaran duniya da kuma Dadi Balawe wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Charles Nelson, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.